to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 25 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Maryam da kanin labarai.
Al'ummar ƙasar Senegal na can na dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa a yau Litinin bayan da masu kada ƙuri'a suka je rumfunan zabe a jiya Lahadi domin zaben wanda zai gaji shugaba Macky Sall mai barin gado. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa akwai buƙatar gaggawa ta tsagaita wuta domin ayyukan jin ƙai a Gaza, inda Falasɗinawa ke fama da yunwa. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da makami mai linzami na ballistic wajen kai hari a birnin Kyiv a yau Litinin.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar Senegal a hukumance, wasu 'yan ƙasar da ke zaune a Turai sun bayyana ra'ayoyinsu.
In the diaspora, we want to see change.
Tace yawancinmu da ke ƙasashen waje muna son ganin sauyi. Muna buƙatar sabon shugaban ƙasar da zai ciyar da ƙasar gaba.
A Najeriya kuma, masana tsaro sun fara tsokaci dangane da sako ɗaliban makarantar Kuriga da aka sace a jihar Kaduna.
Za ta yi an biya kuɗin fansa, za ta yi ba a biya kuɗin fansa ba. Amma dai abin magana a nan shi ne, an samu yaran nan kuma suna raye, kuma an miƙa su a koma.
Bayan nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam da Babangida Jibrin zai gabatar. Muna kuma tafa da tasirin azumin Ramadan kan matasa maza da mata. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Al'ummar ƙasar Senegal na can na dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa a yau Litinin bayan da masu kada ƙuri'a suka je rumfunan zabe a jiya Lahadi domin zaben wanda zai gaji shugaba Macky Sall mai barin gado. A galibin wurare an yi zaben cikin lumana bayan da aka jinkirta shi da wata guda, a yayin da Sall ya yi yunkurin ɗage zaben zuwa ƙarshen shekara. Kimanin 'yan takara 17 ne suka fafata a zaben shugaban ƙasar, inda ake buƙatar gagarumin rinjaye domin lashe zaben a zagayen farko. Kimanin mutane miliyan 7.3 ne suka cancanci kada ƙuri'a a ƙasar mai yawan al'umma miliyan 17. Ranar zaben ta kasance ɗaya daga cikin ranakun da mutane da yawa suka yi jiran gani, cikinsu har da Jules Roland Pascal Diatta, shi ne wanda ya fara kada ƙuri'a a ɗakin zaɓe mai lamba 7 a wata makaranta da ke wajen tsakiyar birnin Dakar. Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa akwai buƙatar gaggawa ta tsagaita wuta domin ayyukan jin ƙai a Gaza, inda Falasɗinawa ke fama da yunwa. Da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai Jordan, Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da matsa lamba don ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai kayan agaji. Ya kuma yi kira ga Isra'ila da kada ta sanya wasu sharaɗa ko kawo wani cikas wajen kai kayan agajin. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun koka kan rashin samun damar kai agaji ga Falasɗinawa farar hula, inda suka ce jami'an Isra'ila masu sa ido na hana shiga da wasu kayayyaki. Isra'ila kuma na riƙe ayarin motocin kayan agaji, sannan ga rashin hanyar shiga cikin Gaza saboda faɗan da ake ci gaba da gwabzawa. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da makami mai linzami na ballistic wajen kai hari a birnin Kyiv a yau Litinin, harin da ya jikkata akalla mutane 5. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta lalata dukkan makamai masu linzamin da aka harba, da kuma 8 daga cikin jiragen sama marasa matuƙi 9 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare a biranen Mykolaiv da Odessa. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce tarkacen makaman masu linzami da suka faɗo sun lalata wani gini tare da lalata tagogi a gine-ginen da ke kusa. jakadiya Amurka a Ukraine Bridget Brink ta bada rahoton jan fashe-fashe masu karfi a babban birnin Ukraine. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran, bari mu bude taskar rahotanninmu da batun babban zaben shugaban kasar Senegal da rikicin siyasa ya dabe biye a baya-bayan nan. A cikin hirarsu da muryar Amurka, wasu yan kasar da suka tsere zuwa Turai sun ce suna fatan komawa gida don a dama da su a ceto tattalin arzikin kasar da ke barazanar durkushewa. Wakilin muryar Amurka a Jamus Ramatu Garba Baba na da ƙarin bayani.
‘Yan takara akalla 19 ne suka fafata a zaben don maye gurbin shugaba Macky Sall da rigingimin siyasa suka dabaibaye wa'adin mulkinsa na biyu a zaben da yunkurin jinkirta shi zuwa watan Disamban bana da shugaba Sall yayi ya haifar da rudanin siyasa da ba a taba ganin irinsa ba a kasar. Daga bisani dai kotun koli ce ta yi fitali da yunkurin tare da bayar da umarnin a gudanar da zaben ba tare da an bata lokaci ba. Ga Abubakar ba wannan matakin kadai abin yabawa ne.
I have to say that this election is.
Yace zan iya cewa wannan shine karan farko a tarihin demokradiyyar Senegal da ake zaben shugaban kasa amma kuma babu shugaba mai ci a cikin yan takarar. Abin da ke nufin Senegal za ta yi sabon shugaban kasa duk da cewa a baya shugaban kasar ya yi yunkurin ya dage zaben amma kuma dokar kasar bata bashi dama ba wanda hakan ne yasa aka iya gudanar da zaben kamar yanda aka gani. Kasar dai da ake wa kallon ɗaya daga cikin kasashen da suka fi samun kwanciyar hankali a Afirka ta gudanar da zaben ba tare da wasu shahararrun yan adawa ba. Musamman Usmanu Sonko da hana shi shiga takarar ya haifar da rikici da asarar rayuka. Ga Diana Suso ta kungiyar Hope Without Borders da ke Birtaniya ta ce burinsu kawai su ga sauyin gwamnati.
We in the diaspora we want to see change.
Ta ce yawancinmu da ke kasashen waje muna son ganin sauyi. Muna buƙatar sabon shugaban kasar da zai ciyar da kasar gaba. Dole a kawo ƙarshen matsaloli na cin hanci da rashin aikin yi da tsadar rayuwa. Muna son mu ga ƙasar mu Senegal ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya mafi ci gaba a duniya. Muna buƙatar sauyi.
We want change.
Daga daya cikin 'yan takarar da suka fafata a zaben na jiya, takarar ta fi zafi a tsakanin Basiru Jumaye Faye da ke samun goyon bayan jagoran adawa Usman Sonko. Da kuma Ahmadu Ba wanda jam'iyyar shugaba Sall mai mulki ta BBY ta tsayar. Masu sharhi dai sun so mai yin hasashen irin jan aikin da ke gaban duk wanda zai lashe wannan zaben ganin tarin matsalolin da kasar ke fuskanta. Sai dai ga wasu 'yan Senegal da suka tsere daga kasar a sakamakon barazanar da suka ce rayuwarsu ke fuskanta fatansu yanzu su ga sun koma gida. Harba yau Madan Diana ce ta yi ƙarin bayani.
Regardless of the elections
ta ce duk yanda sakamakon ya kaya a wannan zaben dai ya kamata mu 'yan ƙasar Senegal a sakar mana mara don mu samu mu koma gida. Mu ba da himma a bunƙasa noma mu daina dogaro da kayayyakin ƙasashen waje. Za mu iya yin hakan idan mun samu damar komawa gida don mu taimaka a gina ƙasa da tattalin arzikin ƙasar Senegal. To a dai ranar Talata mai zuwa ake fatan sanar da sakamakon zaben, sai dai akwai yiwuwar a je zagaye na biyu muddin ba a samu ɗan takara ɗaya tilo da ya iya lashe aƙalla kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Garba Baba da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Gwamnatin Faransa ta tsaurara matakan tsaro a matakin ƙoli a jiya Lahadi bayan mummunan harin da aka kai a wani wurin kallon raye-raye da kaɗe-kaɗe a Rasha, harin da ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai shi. Prime Minister Faransa Gabriel Attal shine ya sanar da matakin a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X wato Twitter. Yana mai cewa hukumomi suna nazarin ikirarin da kungiyar IS ta yi na kai harin na Moscow da kuma barazanar da kasar ke fuskanta. Sanarwar dai yana zuwa ne bayan da shugaba Emmanuel Macron ya yi wani taro na tsaro na gaggawa sakamakon harin da aka kai ranar Juma'a a wata unguwa da ke birnin Moscow wanda ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 130. Faransa ta sha fuskantar munanan har-haren kungiyar IS ciki har da kisan kiyashin da aka yi a gidan sinima na Bataclan a shekarar 2015 inda 'yan ta'adda suka bude wuta akan masu zuwa kallon wasan suka kuma yi garkuwa da mutane tsawon sa'o'i.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai Najeriya. Bayan sako da alban makarantar Kuriga da aka sace makonni biyu da suka wuce da wasu 'yan bindiga suka yi da ba a tantance ko su wane ne ba, dangane da wannan batu na tuntuɓi mai sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya, Eyakomodo Ahmad Tijjani Baba Gamawa mai ritaya, inda ya fara bayyana min irin yadda suka ji da sako da alban 'yan makaranta da aka sace a Kuriga.
Alhamdulillahi, wannan abun murna ne kwarai da gaske, yayin da aka sako waɗannan ɗalibai da aka sake. Aka sace su a makarantar Kuriga a cikin jihar Kaduna. Kuma wannan abin a yabawa su hukumomin sojoji na tsaro wadda suka tashi suka jajirce suka tabbatar an dawo da yaran nan domin su zo su ci gaba da rayuwa da iyayensu.
Tunda aka sace ɗaliban ana cewa sun kai kusan 300, yanzu gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya ce su 137 aka kubuto da su.
A gaskiya su hukumomin tsaro sun ba da sanarwa ta wurin kakakinsu Major General Edward Buba a kan cewa a gaskiya mutanen da aka sace mutum 137 ne. A cikin mutum 137 innan akwai mata 76, akwai maza 61, don haka shi ne ya kama mutum 137, ba kaman yadda hukumomin watsa labarai suka faɗi a kan cewa an sace mutane 287. To a gaskiyar magana dai mutum 137 ne, wadda kuma hukumomin tsaro musamman sojoji sun samo su kuma sun mika su ga gwamnan jihar Kaduna domin a mika su a iyayensu domin su ci gaba da rayuwa.
Matsayar gwamnatin Najeriya shine ba za a biya kudin fansa ba. Kana ganin an biya kudin fansa kafin a sako waɗannan ɗalibai?
To, Allahu ya alamu. Shi irin wannan abubuwa akwai hanyoyi da dama da ake bi. Za ta yi an biya kudin fansa, za ta yi ba biya kudin fansa ba. Amma dai abin magana a nan shine an samu yaran nan kuma suna raye. Kuma an mika su a hukuma domin ta ba da su a iyayensu. Wannan shine abin da za a duba a yanzu. Na biyu kuma shine mutane suna da wani tunani daban game da waɗannan abubuwa da ke faruwa. A gaskiya shine yawanci waɗannan abubuwa in suka faru a gaskiyar magana ana ba da kuɗin fansa ne domin a karɓo su. To amma a wannan a yadda na ga dai tafiyar take da irin bayanai da ba a sai da kuma yadda sojoji suka yi aiki da su local mutane na wannan wuri suka samu bayanai da ba a sai, so ina tabbatar dai an bi wasu hanyoyi ne na dabaru na yaki da hanyoyi na lumana yadda aka ba aka karɓo waɗannan yara. Kuma ba zai zamanto ma wai a ce dole sai an ba da kuɗi ba.
Mai sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya, Eyakomodo Ahmad Tijjani Baba Gamawa mai ritaya kenan, a hirar da ne da shi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:11 na safe da minti 14. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushini.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Makoni biyu kenan dai muke kawo muku halin da ake ciki dangane da sace dalibai yan makaranta na primary da secondary a garin Kuraga dake jihar Kaduna. To sai dai abun farin ciki shine wanda muka samu labarin an suko wayannan dalibai a jiya Lahadi, kuma an gano su ne a jihar Zamfara, inda yan fashin dajin suka yi awon gaba da su zuwa can daga garin Kuraga dake jihar Kaduna. To ko ya iyaye suka ji dangane da sakin wayannan dalibai yan makaranta da aka yi garkuwa da su kusan makonni biyu kenan?
To alhamdulillah, mun dai ga alamun cewa gwamnati sun fara daukan matakai da ya dace, amma abu ne da yake dole a yi zurfin tunani a kan shi, saboda me ya wannan abin ke ta faruwa.
Haka kuma za ku ji cewa karamar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ilimi da kuma al'adu ta ziyarci Najeriya domin bunƙasa dangantaka na ilimi da al'adu tsakanin Najeriya da kuma Amurka. To ko wani shiri take tafe da shi?
For me to come back and talk about expanding opportunities between our two countries in education and culture.
Ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushini.
Kamar da dai na shaida muku a Lahadin nan ne aka bada sanarwar sako dalibai da yan bindiga suka sace a garin Kuraga dake jihar Kaduna, inda kuma aka bada labarin cewa an gano su ne a jihar Zamfara. Ko da yake babu wani cikakken karin haske game da hanyoyin da aka bi domin gano wayannan yara, abin farin ciki dai ga iyaye da aka sace yaran nasu da kuma sauran iyaye a Najeriya shine na nuna farin cikin su, tare kuma da baiwa gwamnati Najeriya shawara akan hanyoyin da ya kamata ta bi domin killace ko ba da kariya ga yara yan makaranta domin hana sace su a nan gaba. To ko ya iyaye suka ji game da wannan sanarwa da gwamnatin jihar Kaduna Sanata Ubasani ya bayar na sako wayannan yan makaranta? Ga dai wasu iyaye da na zanta da su.
Sunana Malam Abdullahi Halilu, wakilin masarautar Zazzau Suleja. To alhamdulillah, mun dai ga alamun cewa gwamnati sun fara daukan matakai da ya dace, amma abu ne da yake dole a yi zurfin tunani a kan shi, saboda me ya wannan abin ke ta faruwa, mun meye ulmal awai sannan wannan abubuwan da ke faruwa, saboda inda aka da kasance cewa ana samun wani abu ne a basu kansu saki a ranan, to gaskiya ya kamata gwamnati ta sake duba al'amarin, saboda in aka tsaya akan ana bada kuɗi ne a sako su, to kaga ko za su ci gaba kenan. Ko wanda aka yi wancan karon banda na Kaduna wanda aka yi a Federal University Gusau, akwai diyan mu guda ɗaya daga Suleja wanda yake an riga an kwato su, an kwazo su daga hannun su yan ta'adda, an kawo su Abuja, har yanzu ma ba yi releasing nasu ba. To kaga mun dan samu hira da ita, mun ji irin halin da suke ciki, kuma gaskiya iyaye ba su ji daɗin wannan al'amari ba. Kuma wannan abu in ba dai Allah ya ce mutum yana da sauran rai ba, sauran rayuwa ba, ai kaga in mutum ya faɗa hannun su kam sai yadda Allah ya yi. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari.
To wani mataki kuke so gwamnati ta ɗauka domin daƙile irin aukuwan wannan lamari nan gaba?
To dole ne gwamnati ta amfani da fasaha na zamani, dole ne amfani da samu technology yanda za a iya, in ma a wani wuri suke a ce muna da na'urori wanda za a gane inda suke, in ma sun kwashi yaran a ina suke, ina suka yi da su, a samu yanda za a yi kuma ana tracking din su, tunda suna amfani da wayoyi, suna communicating da mutane from the outside world daga inda suke. To kaga ya kamata a ce mun wuce nan, ya kamata a ce muna da matakai na fasaha na zamani wanda za a iya gane inda suke, a kuma san irin matakan da ya kamata a dauka.
A gari ya kamata gwamnati ta nemi gudunmawa daga kasashen waje.
To wannan al'amari dai batun neman gudunmawa daga kasashen waje ne, abu ne da zai iya daukan wani fanni kuma daban, saboda su mu kasashen waje suna da nasu manufa, a nemi gudunmawa daga gare su zo kuma su zama mana aloba, su ma su zama mana matsala, saboda su ma suna da abin da suke targeting. To kaga ko abin bai dace ba, gwamnati mu tsaya mu nuna da Najeriya muna taimakon kasashe da yawa, mun taimaki Liberia da wasu kasashe, a ce kuma sai mun je neman wani gudunmawa game, wannan ai karamin yaki ne, bai kamata a ce sai mun je mun hada da kasashen waje wurin neman gudunmawa ba, ya kamata a ce mu zamu iya ciwo kan wannan al'amari da kanmu ba tare mun nemi gudunmawa daga wasu kasashe ba.
To kaman kai bayani cewa akwai diyarku da ita ma aka sace amma an suko su, amma har yanzu bata dawo gida ba, ko an gaya muku dalili?
Eh to an dai nuna mana cewa su yaran da aka dauko su daga Gusau din aka kawo su Abuja, ana kokari na duba lafiyan jikin su da kuma shin sun kamu da wasu cututtuka ko kuma a duba irin wani tallafi gwamnati za ta yi musu da su da iyayen su, yanzu abin da ake ciki kenan, amma muna fata cewa gwamnati za ta ainihin taimaka ma iyayen, domin iyayen yamma sun shiga wani hali a koda yawa da suka sai da kaddarorin su don su samu su kwato yaran nan don ma cire rai cewa za su samu kwato su amma Allah da nashi iko gashi sun fita hannun wannan yan ta'adda suna hannun gwamnati yanzu saboda haka bayan duba lafiyar su muna roƙon Allah ya sa gwamnati su kalli abin da idon rahama su samu wani abu su ba iyayen wannan tallafi wanda saboda kudaden da wasu bashi suka ciwo wasu sun sai da kaddarorin su ne saboda kwato wannan yara saboda haka gwamnati ya kamata ta ba su tallafi a kalli al'amarin da idon rahama
shi ma wannan uba dai kiraye ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta toki kwararren matakai na ganin cewa iyaye sun ci gaba da tura ƴaƴan su makarantu domin kuwa irin wannan mataki na sace yara da ake yi yana sa wasu iyaye janye ƴaƴan su daga makarantun to ya sunan malamin
baba sani
to gashi an bada sanarwar sako yara a makarantar da aka sace jihar Kaduna a kwanakin ba a matsayin ka na uba ya kaji kuma wani shawara gare ka gwamnati
lallai a matsayina na uba jin wannan labari da naji na ji dadi kuma haka shine kamata amma kafin wannan kuma abin da zan kada cewa shawaran bayar domin dai dukkan natsira yafi da kaka kama ni hakan yayi kyau mun yi murna domin shawaran tun farko kamar su cibar da sauran su har inda ma akwai burbudi amma wannan da akai lalle gwamnati ya kokari amma kokarin da zan kara kirawa ga gwamnati don Allah ya kokari rigakafi yafi magani rigakafi yafi magani tun yi kokari kware da gaske amma su kara zage damtse a kare makarantu baki da kar hakan ta faru
to da gwamnati ta ce akwai matakai da ta dauka na kare makarantu ku yanzu kuna ganin akwai rauni kina wannan matakai
insha Allah akwai rauni yo ai sun fada amma kaga ai babu ai ka gana dauka to tun da ana dauka ina matakin da suka dauka sai sun yi sake daura damara sannan a samu sauki da yanda suke ce mana mu yanzu dan arewa ai ba za mu nuna cewa suna da amma karbo wannan yaran an yi yunkuri ba na kadan ba amma a kara neman rigakafi shine yafi magani
da akwai iyaye da ke cewa su za su cire yaran su daga makarantu saboda ana sace su wani shawara gare ka
ina goyi ba su in a inganta tsaro ko ba haka ba ai iya wadansu ma suna wato jini yana daukan yana suna fado suna mutuwa saboda bakakiyar ka ba saboda Allah ya dauka ai akwai matsala amma su shaurara su ji abinda gwamnati za ta yi tukunna don aka cire su ai kaga arewa wato masu neman shigo mana arewa su mana yanda suke so sun samu hanya kenan kar su cire yaran su bari su ga abinda gwamnati za ta yi ine mashi yafi
to madalla sai kuma kasar Amurka inda mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Lisa Tafir ta kawo ziyarar aiki a birnin Abuja da kuma birnin Lagos a nan dai birnin Lagos ta bayyana kudirin da gwamnatin Amurka ke yi na inganta ilimi da kuma al'adu tsakanin kasashen biyu bayan wata ganawa da tun farko shugaban Amurka Joe Biden ya yi da shugabannin Afirka a shekara ta 2022 a birnin Washington DC da kuma ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Blinken ya kawo Najeriya a watan Janairun bana ga dai mataimakiyar sakataren harkokin wajen na Amurka Lisa Tafir
I'm here in Lagos following President Biden's meeting with African leaders in Washington DC that happened in 2022 and our Secretary of State who visited Nigeria in January of this year.
Tace nazo birnin Lagos ne domin bibiyar ganawar da shugaban Amurka Joe Biden yayin da shugabannin Afirka a shekara ta 2022 a lokacin wannan ganawa dai sun tattauna akan muhimman batutuwa da za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki, ilimi da kuma al'adu a nahiyar Afirka da kuma Amurka.
And our Secretary of State who visited Nigeria in January of this year. It was important for me to come back and talk about expanding opportunities between our two countries in education and culture.
Haka kuma idan ba ku manta ba, sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Blinken ya ziyarci Najeriya a watan Janairun bana inda kuma ya tattauna akan muhimman batutuwa da za su taimaka wajen bunƙasa dangantaka da ke tsakanin Najeriya da kuma Amurka. Muhimman batutuwa dai su ne batun inganta ilimi da kuma al'adu. Don haka ne ma muke kaddamar da wani shiri da za mu fara wannan shekara da muke ciki wanda zai taimaka wajen bunƙasa ilimi na 'yan Najeriya a ciki da kuma wajen ƙasar musamman ma dai zuwa ƙasar Amurka. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga haya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jerry Leather Gresham naku Babangish Brinki cewa huta lafiya sai wani makon.
Ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake
a gaida baban gida Jibrin yanzu kuma sai tasirin azumin Ramadan kan matasa maza da mata.
Salamu alaikum, ni ce Halima daga Duwala ƙasar Kamaru.
Yanzu a matsayinki na ɗaliba, wani irin aikace-aikace kike yi a lokacin azumin watan Ramadan?
Muna aikace-aikace kan dewa, in gari ya waye zan tashi in yi gyara ɗaki, in shashare, in yi wanke-wanke, in gyaggyara komai, tukunan tafi yi wankan, tafi makaranta.
To yanzu idan kika tafi
sukul,
ƙarfe me ke dawowa idan so ki zo ki kama waɗansu aikace-aikacen ku?
Ina dawowa ƙarfe 2:30, na dawo ƙarfe 2:30 kuma in zo in shiga kuma aikin abincin buɗe baki.
Yanzu iyayenki ba sa ganin kamar ba ki yi musu komai?
Su ma kansu sun san na yi musu, don ni in suna nan ma ba na so su yi aiki, idan na nan ban so su yi aiki, sun sani.
To yanzu wannan azumin watan Ramadan ɗin me ya karanta da ke?
Ya karanta da ni abu da yawa. Azumi na kusanta mutum da Allah, kuma yana hana mutum saɓon Allah da yawa. Yana da ya karanta da mu abu da yawa gaskiya.
To wane fata kike wa sauran takwarorinki ƴan mata kamar ki?
Ina yi ma takwarori na mata su dinga taimaka ma iyayensu, don wannan wata mai albarka ne, komai kai ladan shi ninkin ba ninkin ne, a ringa taimaka ma iyaye.
To ya zuwa makarantar addini kuma?
Makarantar addini muna tafiya in mun dawo sallan ashan. Muna tafiya mu je kuma mu je mu karatu ko na hawa ɗaya ko hawa ɗaya da rabi, akan nan mu dawo sai mu zo mu huta kuma kafin mu yi shirin tashin kuma yin sahur.
To madalla, yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
To a takaice, al'umma kasar Senegal na can na dakon sakamakon zaben shugaban kasa a yau Litinin, bayan da masu kada kuri'a suka je rumfunan zabe a jiya Lahadi domin zaben wanda zai gaji shugaba Macky Sall mai barin gado. A galibin wurare an yi zaben cikin lumana bayan da aka jinkirta shi da wata guda, a yayin da Sall ya yi yunkurin ɗage zaben zuwa ƙarshen shekara. Kimanin 'yan takara 17 ne suka fafata a zaben shugaban ƙasar, inda ake buƙatar gagarumin rinjaye domin lashe zaben a zagayen farko. Kimanin mutane miliyan 7.3 ne suka cancanci kada kuri'a a ƙasar mai yawan al'umma miliyan 17. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa akwai buƙatar gaggawa ta tsagaita wuta domin ayyukan jin ƙai a Gaza, inda Falasɗinawa ke fama da yunwa. Da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai ƙasar Jordan, Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da matsa lamba don ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai kayan agaji. Ya kuma yi kira ga Isra'ila da kada ta sanya wasu sharuɗa ko kawo wani cikas wajen kai kayan agajin. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun koka kan rashin samun damar kai agaji ga Falasɗinawa farar hula, inda suka ce jami'an Isra'ila masu sa ido na hana su shiga da wasu kayayyaki. Isra'ila kuma na riƙe ayarin motocin kayan agajin, sannan ga rashin hanyar shiga cikin Gaza saboda faɗan da ake ci gaba da gwabzawa. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da makami mai linzami na ballistic wajen kai hari a birnin Kiev a yau Litinin, wanda ya jikkata aƙalla mutane 5. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta lalata dukkan makamai masu linzamin da aka harba, da kuma 8 daga cikin jiragen sama marasa matuƙi guda 9 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare a biranen Mykolaiv da Odessa. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce tarkacen makaman masu linzami da suka faɗo sun lalata wani gini tare da lalata tagogi a gine-ginen da ke kusa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. An jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, da kuma Fiona Wamai wacce ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Rob McLean, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama, a saurari shirin yau da gobe.